Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Laraba farko a watan Nuwamba shekara ta 2023 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga baba da muhimman kanin labarai
to alheri a yau Laraba rukunin farko na 'yan kasashen waje da suka makale a zirin Gaza tun bayan barkewar yaki tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas sun fara barin yankin da aka yi wa kawanya a cikin Misra. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya isa kasar Kazakhstan a yau Laraba a zagayen farko na ziyara da ya kai a tsakiyar Asiya. Kana sojojin Myanmar sun kaddamar da wani harin bam ta saba na biyu a yau Laraba akan yankin nan da ke karkashin ikon wata kungiyar 'yan bandiga wadda wata kabila akan iyakar kasar da China.
Kana labaran kenan. Jami'an tsaro a Najeriya sun kai wadansu tagwayen harhare a dazukan jihohin Kebbi da Zamfara a yunkurin kakkaɓe 'yan bindiga da suka addabi yankin inda suka yi nasarar kashe waɗansu 'yan bindiga da kuma kwashe kayayyakin aikin su.
Suna daga cikin waɗanda suka addabi wannan yanki gabaɗaya. Wannan wuri dama an mun dade da wadi cewa in muddin akarin shi insha Allah abubuwa za su yi sauki wannan yankin gabaɗaya.
A jamhuriyar Niger kuma gwamnatin mulkin soji ta yi karin haske game da zargin mukarraban hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum da kokarin fitar da shi a kasar a sace zargin da na hannun dama suke cewa ba kanshin gaskiya.
In me kwadi bai da hankali to mai saurare yana da hankali ku sani ma da Allah yana nan kuma Allah bai kwana.
Sai kuma shirin arewa a yau da ke haska titila kan abin da ke ciwo yankin tuwo a kwariya da a yau zai haska titila kan batun gidauniyar da aka kafa a jihar Sokoto da nufin shawo kan matsalar tsaro. Za mu kuma yi karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyi da ke aiko mana ta hanyar email amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Laraba rukunin farko na 'yan kasashen waje da suka makale a zirin Gaza tun bayan barkewar yaki tsakanin Isra'ila da kungiyar 'yan bandigar Falastinawa ta Hamas sun fara barin yankin da aka yi wa kawanya zuwa cikin Misra. Sake bude kan iyakar Rafa domin ba masu rike da kwalin passport na kasashen waje damar ficewa yana cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Misra da kuma Hamas a Qatar. Akalla 'yan kasashen waje 400 ne aka ba su daman ketarawa zuwa cikin Misra. Bugu da ƙari akan 'yan kasashen wajen kimanin Falastinawa 81 da suka jikata ne aka garzaya da su da motar ambulan daga Gaza zuwa asibitoci a Misra. Marasa lafiyan su ne na farko da aka tabbatar Falastinawa ne da aka ba su daman ficewa Gaza tun farkon yakin a ranar 7 ga watan Oktoba. Ficewan farkon na 'yan kasashen waje da Falastinawa yana zuwa ne a lokacin da Gaza ke fuskantar katsewar hanyoyin sadarwa baki daya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya isa kasar Kazakhstan a yau Laraba a zagayen farko na ziyara da ya kai a tsakiyar Asiya. Yankin da aka dade ana kallo a matsayin bayan gidan kasar Rasha da ya janyo hankalin kasashen yamma tun farin yaki da Ukraine. Kazakhstan mai arzikin mai tuni ta cike gurbi wurin aikewa da danyen mai zuwa kasashen Turai bayan da suka daina karban mai daga kasar Rasha. Kana ta zama mahada mai muhimmanci ga yarjejeniyar kasuwanci tsakanin China da Turai da ta kaucewa ratsawa ta Rasha. A wata ganawa da shugaba Kasim Jomart Tokayev, Macron ya yaba wa Kazakhstan da ta kibewa Moscow a yaki da take yi da Ukraine. Kana ya ce kasashen biyu sun sanya hannu a kan yarjejeniyar kasuwanci a ciki har da bayyana aniyar haɗin gwiwa wurin na wani aiki a wani wuri mai ƙasa da ƙarafa na musamman. Rasha dai ta bayyana damuwa ga yanda kasashen yammacin duniya ke ƙara ƙarfafa hulɗar diplomasiya da ƙasa da tsofaffin kasashen tarayyar Soviet a tsakiyar Asiya. Ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya faɗa a makon da ya gabata cewa kasashen yamma suna kokarin raba Rasha da makwabtanta da abokai da kuma kawayenta.
To an jima kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan Bari mu gode tukar rahotannin namu a Najeriya, inda dakarun Najeriya suka kai tagwayen hare-hare a dazukan jihohin Kebbi da Zamfara tare da nasarar kashe waɗansu jigajigan mayakan. Sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Muhammadu Nasiru ya aika mana, hasababbin ɗan bindigan nan wato Dogo Gide ya tsallake rijiya da baya.
Samun ingantattun bayanan sirri da jami'an sojin suka yi akan yadda ƴan bindigar suka mamaye ƙauyen Sangeko na jihar Kebbi ya haddasa wannan nasara da suka samu, duk da yake ƴan bindigar sun yi turjiya, amma dai a ƙarshe sojin sun hallaka uku daga cikin jigajigansu. Shugaban ƙaramar hukumar mulkin Danko Sago a jihar Kebbi, Hussein Aliyu, ya ce wannan wata ƙarin nasara ce ga fafutukar da gwamnati ke yi wajen kawar da ayyukan ƴan bindiga.
Alhamdulillah dai Allah ya ƙara ba da nasarori bisa ga bayanan sirri da aka samu aka sanar da su jami'an tsaron. Suka bi kuma Allah ya sa aka yi nasara su waɗannan da aka samu aka kashe su, dama suna daga cikin waɗanda suka addabi wannan yanki gaba ɗaya. So kaga dai Allah ya ƙara taimako mu, ana ta samun nasarori bisa ga ƙwarin gwiwa da wannan gwamnati take baya. Kaga yadda abubuwan ke ta gudana wannan wuri, dama an mun dade da hudi cewa in muddin aka rine shi insha Allah abubuwa za su yi sauki wannan yankin gaba ɗaya. Kuma kaga yanzu wannan malikaci inda aka kai waɗannan jami'an tsaron ba Kebbi state ɗaya ba, har da Niger state da kake gani suna matuƙar jin daɗi.
A wani farmaki na haɗin gwiwa da sojin su a kai a ƙauyukan ɗan Sadau, Mai Tukunya da kuma Babban Doka a tsakanin jihohin Kebbi da Zamfara, an fafata inda har ɗan bindigan nan Dogo Gide ya sha da ƙyar ya samu tsira da raunuka a jikinsa. A wani bayani da rundunar sojin ta fitar, ta ce lokacin farmakin sojin sun tarwatsa gidan yaƙo Sarkin Fawa, inda nan ne mafakar Dogo Gide, inda suka kwace makamai da babura da tufafin jami'an tsaro kala daban-daban. Wani mutumin ɗan Sadau ya ce dama ƴan bindigar na ba su wahala gaya.
Mun yi farin ciki kwarai da gaske, su da kansu suke zuwa suna labari, wasu ma da kansu suke cewa sun inda karan ma'aikata ne ba su ƙare, wani kuma nan take ya ce shi ya ma tuba da wannan haraka, daga nan ya batta saboda irin bala'in da ya ga an masu.
Ko a mako biyu da suka gabata sojoji sun samu irin wannan nasara a Sokoto, inda suka hallaka ƴan bindiga masu yawa a dajin Tukandu da ke ƙaramar hukumar mulki ta Tangaza. Masana lamurin tsaro irin Dr. Yahuza Getso na ganin cewa wannan wata manuniya ce akan cewa shugabannin hukumomin tsaro sun shirya.
Kamar yadda na sha faɗa cewar shi Lagbaja da shi Christopher Musa da kuma shi na Waka Sama da kuma irin haɗaka da yi tare da suke yi tare da sauran shugabannin hukumomin tsaro na 'yan sanda da wato na jami'an tsaro na farin kaya, wannan ya nuna, yar manuniya ta nuna cewar lallai akwai kyakkyawar nufi, kuma kamar yadda na sha faɗa cewar 'yan Najeriya su ƙarfafa lallai za a iya magance wannan matsala. To wannan yar manuniya ce ta fara nunawa akwai buƙatar ƙarin haɗin kai.
Sai dai duk da haka ƴan bindigar sukan mamaye wasu al'ummomi suna cin zarafin su, kamar yadda wannan mutumin ke cewa.
Ya ma wallahi ko je sun yi mana bannanan ne kusan tsakanin Mararun da mu kai a kilomita 3 wani ƙauye da aka ce ga gidan Taba.
Yan Najeriya dai sun jima suna fatar ganin lokacin da za a kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro, wanda za a samu ƙasar ta hau turba ta samar da cigaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga babu da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
Sojojin Myanmar sun kaddamar da harin bam ta sama na biyu a yau Laraba a yakin wato a wani yanki da ke karkashin ikon wata kungiyar ƴan bindiga ta wata kabila a kan iyakar ƙasar da China, a cewar kakakin kungiyar ƴan tawayen yana fadawa AFP. Farmaki ta saman na zuwa ne a lokacin da sojojin ke fafatawa da haɗakar ƙungiyoyin ƴan tawaye da ke faɗin yankin arewacin ƙasar mai yawan masana'antu ƴan ƙasar China, inda gwamnati ta ce wurin ya fita daga hannunta. Wani jirgin soja ya kai hari a kan wani wuri da ke kusa da garin Laiza a jihar Kachin da misalin karfe 12:45 na rana, inji kakakin kungiyar ƴan bindigan ta Kachin Independent Army yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Ya ce har yanzu babu wani ƙarin bayani akan asarar rayuka, inda ya ƙara da cewa harin na zuwa ne wuni guda bayan da wani jirgin sama ya sake bama-bamai guda uku a kusa da garin na Laiza, wanda ya kashe mutum ɗaya kana jikata wasu 12. A yau Laraba wata kotun kasar Indonesia ta daure shugaban wani kamfani da wasu jami'ai uku na kamfanin da ya maganin tarin yara da ake alakantawa da mutuwar sama da yara 200 wanda aka wato aka kama su akan take dokokin kariya na magunguna inji lauyan kamfanin an zargi kamfanin na Indonesia Afifama da yin maganin tari na yara mai cike da wasu sinadarai da adadin su ya wuce kima kana masu shigar da kara sun tuhumi jami'an guda hudu da gazawa wurin yin gwaji da na abubuwan da aka hada magungunan da gangan duk da cewar suna da hali da kuma alhakin yin haka a cewar takardusan maci lauyan kamfanin Reza Wendra Parayogo ya ce sun musanta yin ganganci kana kamfanin na tunani akan ko zai daukaka kara jama'an guda hudu sun hada ne da shugaban kamfanin Arif wato Preciat Hararab an yanke musu hukuncin zaman gidan yari na shekaru 2 daga wata kotun garin Kadiri dake wato lardin Java ta gabas inda kamfanin yake
Sage da Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Sabarin wadda ke taskar hotannin namu a jamhuriyar Niger inda hukumomin shari'a suka sanar cewa binciken da suka gudanar ya ba da damar gano wasu karin bayanai da ke gaskanta zargin yunkurin tserewar shugaba Muhammad Bazoum da iyalansa suna masu cewa sun kama kudade da dama da wasu tarin kayayyaki da suka hada da wayoyi da kwamfutoci a fadar ta hambararren shugaban lamarin da ya haifar da muhawara tsakanin yan kasar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin mu Sulaiman Muna Barma ya aika mana daga birnin Yamai
da yake bayani a gidan talabijin RTN mallakar gwamnatin Niger alkali mai shigar da kara a kotun dauk kara ta birnin Yamai Salisu Shebu ya ayyana cewa bayanan da suka tattara sun yi nuni da cewa sun gano an dauki hotunan barkin dogarawan fadar shugaban kasa da suke zargin hambararren shugaban kasar ya turawa Faransawa sannan ya ce sun bankado tsarin da aka kitsa a kokarin tantance filin da jiragen helicopter za su sauka su dauki shugaban da iyalinsa domin kai su birnin Kebbi
de filmage du camp de la garde présidentielle dont les images sont envoyées
mai shari'a Salisu Shebu ya kara da cewa binciken kayayyakin da aka kama a hannun masu yunkurin tserewar da wanda aka gudanar a fadar shugaba Bazoum sun bada damar kama makudan kudade da kadarori masu daraja
une fouille minutieuse des colis et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président
yace miliyan 86 da jika 250 na sefa da dalar Amurka 17,17 da euro 3,833 da pound na Ingila 5 da Ghana cedi 16 da zinare gram 2,800 da azurfa gram 333 da kwamfutoci 3 da na'ura guda ta daukan hoto da wayoyin hannu 13 da layukan waya masu tarin yawa da takardun filaye kimanin 25 da dai wasu wayoyi sama da 10 da aka lalata da bindiga samfarin bereta da sauran kayayyaki sannan an kama kudade miliyan 68 na sefa da kudaden kasashen waje a hannun wasu dogarawan fadar shugaban kasa da ake zargi da hannu a yunkurin tserewar sa
13 telephone portable 25 acte de cession
wani na hannun dama hambararren shugaban kasar Sahanin Muhammadu da ke mai da martani akan waɗannan zarge-zarge na kallon abin a matsayin yunkurin shafa kashin kaji
bayan mun saurari wani jigo cikin kuci General Tumba a kasar Lome inda ya kusanta cewa da a wannan hada shugaban kasa ba su ga wace irin technology ta zamani ce wanda ya kamata a zo da ita wanda za a yi a kai musu hari a samu gadaba wanda ya kusanta ma idan an kace ana son a hidda shi shugaban kasa ko shakka babu sai dai a dauki gawa tai wasu amma yanzu kuyi unwani da shari'a kuce wai a'a har yanzu wai kukura nan bayan zance yi haba in mai hodi bai da hankali to mai saurari yana da hankali kuma su sani ma da Allah yana nan hukuma Allah bai kwana
to amma a ra'ayin shugaban kungiyar Grass Gaya Salisu Amadu na ganin bai kamata ya gaugawar yanke hukunci kan bayanan na hukumomi ba
sha'anin shari'a ba a anticipate ba a gaugawar kada miya dawa na rumbu baske shari'a wata gona ce daban wanda duk lokacin da ka dauke ta haika ga ashe ta huce wannan bayanin
gidan shugaban kasa dan an ce an samu kuɗi miya amma maki a ciki gidan shugaban kasa dan an ce an samu zinariya miya maki a ciki ba dan an ga kuɗi ba za a ce ga muno kuɗin ba dan an ga zinariya ba za a ce ga muno wani zare ba dan an ga muno wani kamakanin za a ce ga muno sai shari'a ta yi bincike a huddo a hudu menene wannan abin mun kwashi ko meye za a yi da shi
a ranar 20 ga watan Oktoba da ya gabata ne majalisar sojoji ta CNSP ta bada sanarwar dakile yunkurin tserewar shugaba Muhammad Bazoum da iyalinsa da jami'an tsaronsa biyu har ma da masu dafa masa abinci su biyu lamarin da ya haifar da babbar muhawara a tsakanin yan kasa Sule Mumuni Barma mai Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
to a gaida wakilan namu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Nasiru Adamu Elkaya da shirinmu na gaba
domin fare wada harbi da yawan barna ba kariya
Arewa a yau.
Masauraro barkanmu da dawowa sabon shirin Arewa a yau. Shirin da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mijoyi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai leka gabashin jihar Sokoto ne, inda dalilin kalubalen tsaro aka kaddamar da wata gidauniya don tara guduma da za a yi amfani da abin da aka samu wajen inganta tsaron yankin. Bayan kammala tara kuɗin wanda tsohon gwamnan jihar Aminu Waziri Tambuwal ya ba da tasa gudumawa an samu sabanin fahimta tsakanin dan majalisar dokokin jihar da asusun da ke karkashin tsohon gwamna Attahiru Dalhatu Bafarawa. Dan majalisa da ke wakiltar yankin a majalisar dokokin jihar Aminu Almustafa Boza na ganin ana tafiyar hawainiya wajen kashe kuɗin ga muradin da aka saka a gaba. Bayanansa sun sa wasu na nuna yana yin riga malam masallaci ko bai fahimci yadda lamarin yake bane. Farko mun ji ta bakin ɗaya daga fitattun ƴan yankin Muhammad Shu'aibu Bakwai wanda ya kawar da bayanan na Aminu Boza.
Shi dama Bahaushe ya ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. Waɗannan kalamai da Honorable Aminu Almustafa Boza ya yi ko kuma Aminu Boza zuwa ga garkuwa garkuwan daular Usmaniya Alhaji Tayyib Dalatu Bafara kalamai ne waɗanda suna koyar da darasi ga rayuwa. Magana kuɗin ƙungiya da Honorable Aminu Boza ke yi cewa kuɗi na ga garkuwan Sokoto na daidai ina so ya sani cewa wannan ƙungiyar ba jahillan mutane suka kawo ƙungiyar nan ba. Bil asali ma jagorancin wannan ƙungiyar akwai haf profesa na ɓangaren ilimi na zamani cikin wannan ƙungiyar. Ya je bincika akwai bayan shi je wannan profesa da ke jagorantar ta murgayi profesa Nasiru Gatawa Allah ya ji kanshi mishi rahama. Akwai profesa ba guda ba yanzu haka waɗanda yake suna cikin wannan ƙungiyar. Akwai ɗan boko da dama waɗanda gogaggi ne suna cikin wannan ƙungiyar. Don haka ba ƙungiya ba ce ta ƴan bangar siyasa da ake zuwa a shirya babu tsari, babu fasali, babu tubali na gaskiya. An yi umarni da mai girma tsohon gwamnan jihar Sokoto garkuwan daular Usmaniya an jawo shi zaman shi na uba, zaman shi na jigo ga wannan yanki na gabacin Sokoto da kuma jihar Sokoto gabaki ɗaya. Suka gayyace hanya za a bi wannan ƙungiyar ta samu karɓuwa kuma ta yi tasiri. Mutanen nan suka ga babu wata hanya da ya kamata su bi domin wannan abu ya samu ci gaba kuma ya samu karɓuwa kuma ya kai inda suke so su cimma. Sai an zo an samu goyon baya da shawara ta garkuwan daular Usmaniya. Na cikin nan ban kira musu ba, ya aminta kuma ya shiga gaba suka biyo shi baya. Shi Honorable Aminu Boza da ya yi wannan bukata gare shi kamar yadda yake da bukata can farko. Mun san abin da ke kai shi gidajen rediyo yana dumuwa kan harkar insecurity. Kodayake wannan mun san cewa ba gaskiya ba ne, ba yana yi don talaka ba. Wannan hanyar ba za ta kai shi ko ina ba, ko ba za ta kulle da shi ko ina ba. Kuma muna kira gare shi idan yana da wata hujja ko wata shaida wadda yake da tabbacin cewa kuɗi na garkuwan daular Usmaniya ya zo ya fi rujin ɗinta. Garkuwan yana da yara ba ma sai ɗayan shi ba, yaran shi da ya taimaka a cikin duniya yana da waɗanda suna nan ba miliyan ɗari kaza da yake magana ba, komai ne suna iya bada su. Kuma in bai da shaida to ya sani dole hito ya yi kariya ga abin da ya faɗi
domin kungiya da aka yi ta an yi kungiya bisa ga ilimi masu ilimi sai a gina kungiya waɗansu ga sa abin da suka yi don hakan ga kungiya da yake gani tana da committee na zartawa tana da committee na ladabtawa tana da committee na kuɗi tana da committee na yaɗa labarai kowane irin tsari da ya sani ana gina tubali na kungiya halattattar kungiya wannan kungiya tana da nata tsari don haka ba kungiya bace ta banga wadda haka dai za a hada kuɗi a kwaso a kawo gidan wani don haka yaje yin bincike game da wannan lamari ya bi shigo shi ta bayan hage domin bai tsaya ya san abin da ake ciki ba kawai ya faɗo ne kuma yayi abin da ya ga dama kuma da yarda Allah sai ya cince abin da baya so don koyi abin da ya ga dama lokacin da ya ga dama za a cimma lokacin da shi kuma zai ci karo da abin da bai so lokacin da koyon bai bukata ya ci karo da shi don haka muna jin kunne ne cewa ya san irin abin da yake ya san kuma irin umumuwan da yake zuwa yana yi mutumin da sanadiyya ta fara rika kuɗi na gwamnati yau an waye sahiya ya manci wannan mutum shi ya abin ya fi gare shi shi abin kage shi abin ya makage shi abincin zai yi gare shi to daga ƙarshe ina kira na gare ka Honorable Aminu Boga ka ji tsoron Allah ka san cewa wannan duniya ba matabbata bace
shirin Arewa yau ake sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharholiya
Yanzu kuma ga dan majalisar Aminu Al-Mustafa Boza dan yayi bayanin shi me yake nufi ne da kalaman nasa.
Ka san matsalar banditiri ta dame mu musamman gabacin Sokoto lokacin nan. Sai ma wanda har yanzu kaga akwai shi bai wuce ba. Lokacin nan shi mai girma tsohon gwamnatin jihar Sokoto ya kira taro gwadabawa wanda duk ɗan jarida duk sun zo wurin taron nan na gwadabawa wanda an kai da na waje da na Najeriya. Wanda an ka tara kuɗaɗe wanda har shi Ratsunar Aminu Zuri Sambo lokacin yana gwamnan Sokoto yayi alƙawarin zai bada naira miliyan 100 shi ma nashi taimako to a takaice kuɗin dangar aka tara sama da naira miliyan 300 shina ni kira da cewa don Allah rana da Allah inna harko dai ila ya aka yi da kuɗaɗen nan tunda an tara su da sunan tsaro matsalolin da muka fuskanta na tsaro na gabacin Sokoto to ina aka yi da kuɗin nan kuma me aka yi da su shina su yan jarida suka zo suka samu sakataren committee suka yi magana da shi yace shina suka same ni suka ce ai kuɗin naira miliyan 160 ne aka tara ba su kai miliyan 300 ba na biyu kuma Aminu Waziri gwamnati Sokoto na lokacin da ya alƙawarin da ya yi na naira miliyan 100 miliyan 50 ya ba su wa to shina sai ni ce to ina kuɗaɗen suke kuma me aka yi da su idan ba ai ko tunda kaga ni ba mu ga an sai komi da su ba tunda mu wakilai muke na wannan yankin to kaga abun nan wanda an kasa kuma mu abun ga ya dame mu duk wanda aka gabace Sokoto yana cikin bala'i yana cikin matsiwa to kaga ai yaka kuma gashi hakuri gashi mahita an samu kuɗaɗe ne idan an sai amfani da su ina mai tabbatar maka ana sayan mashin mashin waɗanda ka isa a ba ƴan bangamon da su ji gaba da barayin nan idan kuɗaɗen nan aka yi amfani da su aka sai sauran abubuwa suna iya amfani a je a tunkari barayin nan a yi fada da su ƴan bangamon ba su da mashin mashin ba su da makamai masu kyau kaga sai su zo su farma gari su yi abin da suka so amma idan ga mashin mashin da tunda kuɗaɗen nan suna isa duk a yi wannan abubuwan ainihin shi a shawara ne bada sai a yi wannan abubuwa da su tunda muna fatan wannan abin ya kare to shi sai ya kare za a hito da abin nan a yi koko ni shi magana da ni kaga ayan ta duba
wato Aminu Boza ba wai kana zargin an cinye kuɗin ba ne kamar kana so ka ba da shawara ne ga a fito da
ni abin da nake a fito da kuɗaɗen nan a yi aiki da abubuwan nan saboda yanzu kaga muna cikin matsalolin nan yanzu duk wanda a gabacin Sokoto ya san abin nan ba kaman da ba ne abin ya fara raguwa na ɗaya kenan na biyu kuma gwamnatocin Sokoto Kebbi Zamfara Katsina Jigawa Kebbi Niger suna nan suna neman su ɗauki mataki guda wanda za a kattaɓe ƴan ta'addan nan gaba ɗaya to kamin a tattaɓe ƴan ta'addan nan gaba ɗaya kaga an yana da kyau a ce a fito da kuɗaɗen nan a yi ayyuka da su da sauransu domin a kakkaɓe tunda in sai an ƙare wannan abu to idan aka fito da kuɗaɗen nan to ni za a yi da su to ka ce abin gaɗi na ni. Ni na faɗa gaskiya kuma ni min nema kuma shi mai girma Bafarawa ya tara mutane gwadabawa kuma ya faɗi cewa gashi an samu kuɗi an nemi taimako an samu na biyu goma ya girma gwamnan Sokoto shi kai ne ya hawo ya ce ya ba da tashi gudunmuwa ta miliyan 100 to kaga duka wannan kuɗaɗen suna ni ko ni nemi to ya aka yi da su tun kun ba a yi wani abu da su ba to a kawo kuɗaɗen nan a zo a ci gaba da yaƙayen ta'addar kuɗaɗen nan ta ji dai abin da abin gaɗi na.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sara kai sai fa ku himmatu.
To a gaida Malam Nasir sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta hanyar email.
Da kwasar kuwa yau na kane sardanin kwallon Mr. Zaharuddin Muhammad Saka kace salam yayin Hausa ina kira ga shugabannin Najeriya da su dubi halin da kunci da tsadar rayuwa da talakan Najeriya ke ciki su sani cewa Allah zai tambaye su yadda suka gudanar da shugabancin su akan talakan Najeriya sai sabon hadin gura da ya fito daga Abubakar Ankurin Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja sai Malam Abdullatif Sanko na Yashi Lakwaja jihar Kogi a Najeriya kuka ce salam muryar Amurka muna jajantawa al'ummar Falastinawa bisa yayin da suke gwamnawa da Isra'ila a gidan Gaza gashi ban mallaki komai na ba da gudunmuwa ba to amma muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen zubar da jinin da ake yi sako na gaba na kane baban gida Buba Fajewa kace salam biyu ga Hausa hakikanin gaskiya mu al'ummar Najeriya ba ma goyon bayan saya wa ƴan majalisar dokokin Najeriya sababbin motoci haba jama'a a irin wannan halin kunci da talauci da talakan Najeriya ke ciki shine za a ɗebi makudan kuɗi irin waɗannan da sunan sayan motoci ga ƴan majalisu ya kamata shugabanni da ƴan majalisun su ji tsoron Allah su sani cewa Allah masani ne akan komai kuma akwai rana ta ƙarshe sai sakon Ahmadu manajan anguwar karofin madaki a jihar Bauchin Najeriya kace zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka muna yin Allah wadai da rikicin siyasa jihar Rivers a gaskiya wannan fada ba komai bane illa san kai da san zuciya da ma neman tabbatar da siyasar ubangida na ƙarfi da yaji fatan mahalan shine Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan lamari a siyasa ta san zuciya da ta ubangida a ƙasar mu Najeriya da wani gaba kuma na ƙarshe a yau na kane Sani Muhammad Shindu unguwar karofin madaki a jihar Bauchi Najeriya kace salam biyoyi Hausa ina kira ga ƴan kasuwan mu da su ji tsoron Allah su daina tsawalawa al'umma akan kayan masarufi ganin yadda kullun sai an samu ƙari a kayan da al'umma ke amfani da su na yau da kullun kowane ɗan kasuwa ya raɗe cewa dala ta yi tsada wasu ƴan kasuwan ko kusa ba abin da ya haɗa kasuwancin su da canjin dala to amma sun raɗe da hakan suna tsawala ma ƴan uwan su talakawa da fatan kiran nawa zai kai ga kunnuwan ƴan kasuwan mu to masu sauraro da fatan za a ci gaba da aiko saƙonnin masu ma'ana kuma za mu ci gaba da karanto su sai an ji mun ku.
Kama da la shirin namu kenan a wannan zangon amma kafin mu karkare ga baba da tishin muhimman kanin labarai.
A yau Laraba rukunin farko na ƴan kasashen waje da suka makale a zirin Gaza tun bayan barkewar yaki tsakanin Isra'ila da kungiyar ƴan bangaren Falastinawa ta Hamas sun fara barin yankin da aka yi wa ƙawanya zuwa cikin ƙasar Misira. Sake buɗe kan iyakar wato Rafa domin ba masu rike da kwalin passport na kasashen waje damar ficewa yana cikin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Isra'ila da Misra da kuma Hamas a Qatar. Akalla ƴan kasashen waje 400 ne aka ba su damar wato ketarawa zuwa cikin Misra. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya isa kasar Kazakhstan a yau Laraba a zagayen farko na ziyarar da ya kai a tsakiyar Asiya. Yankin da aka dade ana kallo a matsayin wato bayan gidan kasar Russia da ya janyo hankalin kasashen yammacin duniya tun fara yaki da kasar Ukraine. Sojojin Myanmar sun kaddamar da harin bam ta sama na biyu a yau Laraba akan yankin da ke karkashin ikon wata kungiyar ƴan bindiga ta wata kabila akan iyakar kasar da China a cewar kakakin kungiyar ƴan tawayin yana fadawa AFP. Farmaki ta saman na zuwa ne a lokacin da sojojin ke fafatawa da wata haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawaye da ke faɗin yankin arewacin ƙasar mai yawan masana'antun 'yan ƙasar China inda gwamnati ta ce ɓangaren ya fita daga hannunta. A yau Laraba wata kotun ƙasar Indonesia ta ɗaure shugaban wani kamfani da wasu jami'ai uku na kamfanin da ya yi maganin tarihi na yara wanda ake alakantawa da mutuwan yara 200 a kan take dokokin magunguna in ji lauyan kamfanin.
To a gaishe ka masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai ku tare mu da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya ne zai kamar da 8:30 agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni. da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin karin wato yin tsokaci. Muna godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku waɗannan shiri da suka hada da Baba Yakubu Makeri, Julie Gresham da kuma injiniya Mukila. A madadin su duka alheri ke muku fata alheri.